Manunia. Mai tsaro waiwayen wai ga batutuwan da suka faru a shekarar nan da ke shirin karewa ya kai ga maganar murgin madudin kudi zuwa majalisar tarayyar Nigeria da ke cikin manyan matsalolin da aka dinga tattace guri.
Ya kamata yanzu muna kasafin kudi na trillion 50-60 har 70.
Sai a ce an dauki mota ta miliyan 120. Dukkan da aka cika tankin ta 50,000 zuwa 70,000 an biya kudin albashin wurin mutane uku kenan laborori.
Shi dan majalisa inda yake samun kudi ba wurin albashi bane, wurin alawar
ni dan majalisa ne. An samu ni miliyan 2 a cikin account dina, wanda kuma ba yau aka fara samu ni miliyan 2 ba.
Nawa ne kudin nan ne ake ta wani cece kuce?
Wani babban batun bugun cikin gida ma shine caccakar da mawaki rara rayuwa wanda ake ganin shi daga darajar ki harkar siyasar kasar nan, wato tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari, in an zo an zuba ministoci guda 10 a ce rara dauki biyu, saboda ko baka so na gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20% ko 50% ko shi shugaban kasar bai ba 10% ba.
Abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba, sai haka yayi wa shekarau, yayi wa takai, yayi wa kwankwaso, yayi wa tankwa ya kasai, yayi wa baraka sani, yayi wa sunusu lamido, sannan kuma ba wanda zai mamaci zai wa shaban sharada, amma yayi masa
wadannan faso. Mun taɓuka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku dace wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan fito muku da harkar harkallar siyasa da kuma gungun harkar gwamnati don ganin komai a sarari. Shiri na 150 dindin kuma na karshe cikin jerin waiwayen manuniyan da muka daukar muku alƙawari. Alƙawarin kuma shi wasu 'yan Najeriya ke ganin mawaki rara raya gazarke wa tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, da wasu ke ganin ai shi ne nan ma ya karawa rararen taurari. Maganar rararen da sauran damban dambarwar siyasa kuma na cikin batutuwan da manuniyar yau ta yi nazari.
A ga mutalaka gaskiya Buhari ya kashe kasa, ya rushe kasa, da dole zan so magana nan. Saboda yanzu a gwamnatin Buhari kiri-kiri duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta aka so a ɗauka. Gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari, in an zo an zuba ministoci guda 10 a ce rara ɗauki biyu, in an zo an raba MD a ce 10-10 ne ni ɗauki 15. Saboda duk wanda ya kina ko baka so na gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20-15% ko shi shugaban kasan bai ba 10% ba.
Kalaman shi dai ba su nuna cikakkiyar da'a ba, amma ni hankalina bai sako akan kalamansa akan Buhari ba. Ni ina nazari ne akan mawaka, ban yi mamaki ba, saboda in ka dauki waƙoƙinsa aƙalla ba a ƙasar ba guda 30-35 wanda ya yi akan 'yan siyasar Kano, to za ka ga cewa abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba. Abin da ya saba da shi shine yau yana tare da mutum, kuma abin mamaki ba dole ne su ɓata da mutumin ba, amma idan wani ya ɓata da wannan mutumin da yake tare da shi, mutumin zai iya bashi kuɗi ya ce ya zagi wancan mutumin sai ya zage shi. Sai haka yayi wa shekarau, yayi wa takai, yayi wa kwankwaso, yayi wa tankwa ya kasai, yayi wa baraka sani, yayi wa sunusu lamido, sannan kuma ba wanda zai mamakin zai wa shaban sharada, amma yayi masa. Saboda haka ko kuna tare da shi, idan wani ya biya shi kuɗi ya ce ya yi maka sambo, to zai yi maka.
Mun sadaukar da kai, an hana shigo da kayan nan, an hana ba da kuɗin nan, mun tagayyara, abincin ya yi tsada. Waɗannan wahalar da muka sha mun sha ta a banza, wataƙila wannan gwamnatin tana ƙoƙarin duk abin da waccan gwamnatin ta gabace ta tana ƙoƙari ta warware su, ko da dalili haka ko babu. Ɗan ƙananan abubuwa, dan me yasa zan ɗauki dola in je in ba mutanen da suke yi a China, in hana mutane
batun Abdullahi Adamu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda wasu yanzu an yi noma, an yi girbi, an kai lokacin ci, kowa gwani ne yanzu. Abdullahi Adamu shi ne mai laifi, duk abin da ya faru ne na amince, kuma za a yi rigima da ni a tafi shi gwamnatin BBC ba in Allah ya yarda. Allah ya bani wannan matsayi, Allah shi ya san wakatin fita na, ba wani mahaluci da ta zama wannan.
Yunkurin ƙarin albashi ga 'yan majalisar ƙasa a Najeriya na cikin batutuwan da suka tada ƙura har ma da wani irin baƙin hadari.
Kefakin irka albashin wani lokaci ma zai kai wa miliyan ɗaya, tunda kuna cire mana kuɗin mota da kuka bamu. Kun ce kujerun da muke da shi a gidajenmu bashi kuka bamu sai mun biya. Kun ce hayan gidaje da muka ɗauka a cikin albashinmu ne sai mun biya. Wallahi billahi lazimin a ƙarshen wata wani na samun kusan 300 ne ma a albashinsa, bayan an cire cire.
Gaskiya aikin majalisa bai kamata a ce wuri ne wanda za a rinka samun kuɗi ba. Kamata yayi a ce abu ne na service, wakiltar jama'a. Wuri ne dai kamata a rinka yin doka. Bai kamata a ce mutum baya da sana'a sai aikin majalisa. Shi dan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi bane, wurin alawarsa.
Ina fahimtar da 'yan Najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu 'yan majalisa bai kai miliyan 1 ba. Amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne running cost. Wannan 'yan majalisa? Yan majalisa. Wannan mu ba daga wurinmu ba ne. Akan ce min wai dan majalisa yana karɓan ko miliyan 8 ne ko 9 ne, sanata kuma yana karɓan kamar miliyan ko 10 ne ko 11 ne.
Ita ma dai maganar siyan motocin 'yan majalisun ƙasa da yunkurin tsige shugaban majalisar na dattijai na cikin rigingimin cikin gidan majalisar da aka fara 60 da fa'i.
Babu wanda aka yi na wayo kamar ɗan majalisar tarayya. An ce a sayi mota. Motar ma baci wadda kafin da gama majalisar nan shekara hudu sai na biya wannan baci gaba daya kafin a kyalin tafi kuma Allah ya kashi an ce an kar a saya mun ba hukunta ta aksiya bani ba Allah misali da kuma ya gode minista ba minista da yake da kasa da mota goma wanda shi bayan sa goma kuma ni dan mukami ya yafi na minista ana magana ana firare akan a bani mota ɗaya zan yi aiki ta
a tsige ta yaya me yayi da za a tsige shi
ai sai kai lobi
an ce yana fadin abubuwan da kuka yi a sirri amma ba mu yi komai a sirri ba duk abin da ya faɗa haka yake ni dan majalisa ne an sa mun miliyan 2 a cikin account dina wanda kuma ba yau aka fara sa mun miliyan 2 ba nawa ne kudin nan ne ake ta wani cece ku ce ku dan yan jarida ko kuke ta hura abun nan kamar wani abun nan babu wani abu da aka yi na sirri ko kuma na baci da zai kawo a cewa yau an cire shugaba
to kira ba trillion 28 budget per capita wato kowani dan Najeriya nawa zaki samu ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na trillion 50 trillion 60 don me muna da resources din idan zamu kamanta gaskiyan da ya dace tsakanin mu muna da kudin muna da ma'adanan muna da komai da zai yi kasafin kuɗi na biliyan 50 biliyon 60 har biliyon 70
mai sauraro iyaka batutuwan da zamu iya waiwayen su cikin wannan shekara kenan sai dai kafin shiga sabuwar shekara muna da wani somin tabin da muka yo muku guzuri shugaban kungiyar mai ta Allah Kautal Hore kuma Lami da Fulbe Alhaji Bello Abdullahi Bodeja ne daga kara lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya garin Tudunbiri
irin wannan abin da ya faru a Tudunbiri abu ne wanda yake mu Fulani makiyaya a gaskiyar magana ya saba faruwa a al'amuran Fulani a dajijjika amma wanda ya bayyana karara abin da ya faru a tsakanin jihar Nasarawa da jihar Benue inda aka kashe irin wannan bomb din ta fada ta kashe mana mutane magidanta mutum kusan 40 da wani abu wa bayan wannan kuma mu Fulani makiyaya irin wannan abun ɗaiɗai yana ta faruwa da Fulani a daji wanda ba Fulani ne yana kiwo ba barawo bane ba komai bane zaka tarar da cewa irin wannan abun ya same shi sai kaga ya rasa dabbobinsa da sauransu wanda suke aje a bombing din gidan Fulani a gama da yaya da mata da maza gaba daya idan jami'an tsaro suna ce kuskure ne irin wannan abun amma mu Fulani makiyaya a gaskiyar magana sai mu ce kuskuren yayi yawa na taho domin in zo in ganewa ido na wannan abin da ya faru a sai mu da mun dauka da cewa ainihi Fulani na dajijjika ne kawai ake ce irin wannan kuskuren yake fada musu to a sai har a ga kusa da gari ma mutane wanda suke maulidi ma wannan abu zai iya fada musu to abin ne ya girgiza ni ya dame ni kwarai da gaske na taho domin jajantawa waɗannan mutanen wannan abin da ya faru da su
duka iyaka batutuwan da zamu yi bajin ku kenan a cikin shirin manuniya na ƙarshe a wannan shekarar kafin shiga sabo shekara sai da kafin mu sallama kuma sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya muka waye gari domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1246 ne su yi sallamar sakin kudirin da su ne da ma suke alfahari kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki daga dukkanin jihohin Najeriya, Nijar da Ghana da kan gano mana muryoyin da su ne shirin kan zo muku kan tsayi. Ni Isa Alhaji Kara da kan shirin gabatar ne ke cewa su kuma ta sabon shekara idan Allah ya sake haɗa mu a cikin sabon shirin na manuniya.